This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau 15 ga watan Disamba shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Da farko ga kanin labaran duniya.
A Burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da 'yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a yunkurin juyin mulkin gwamnatin ƙasar da aka so yi cikin watan Mayun bana. Hukumomi a Ethiopia kuma sun ce an kashe mutane 5 a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na maida wasu gonaki da a shirin wato yankin kasuwanci. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa rundunar taron dangin da Amurka take wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar ISIS.
To a Najeriya kuwa ƙungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta musulmi ta nuna fushinta dangane da harbe 'yan Shi'a da aka zargi sojojin Najeriya da yi a garin Zaria.
In a democracy, first of all, this is not military rule.
Yace da farko dai muna mulki ne na farar hula ko demokradiya, ba mulkin soja ba, don haka ya kamata a girmama dokan ƙasa na kare haƙƙin bil'adama.
To sai dai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullun sun ce idan ɓera na da sata to da dawama na da wari.
Abin da zai baka mamaki shine shugaban sojojin Najeriya Lieutenant General Duraki sun rike mutumin nan bawan Allah na ya kai na awa guda ana ta roƙon waɗannan mutane akan cewa su yi haƙuri su ba da hanyar su.
Sannan Aliyu Mustapha Sokoto zai zo mana da shirin tsaka mai wuya, amma duk fa sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A ƙasar Burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da na 'yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a wani yunkurin juyin mulkin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza cikin watan Mayun bana. Ranar Juma'a da ta shige ne waɗanda ake zargin, ciki har da tsohon ministan tsaron ƙasar Cyril Ndayirukiye da wasu masu mukamin janar-janar su 5 suka bayyana gaban wata kotu a gari da ake kira Gitega da ke tsakiyar ƙasar. Masu gabatar da ƙara sun ce ana zargin mutane ne da yunkurin hambarar da gwamnatin ƙasar cikin watan Mayu da kuma kashe sojoji da kuma tada tarzoma. Amma lauyoyi da suke kare waɗanda ake tuhuman suka ce ba su samu cikakken daman ganin fayil-fayil na waɗanda suke baiwa kariya ba, kuma sun yi zargin cewa ana musgunawa waɗanda suke karewa a fursuna kuma an tsare su a wurare da ba su dace ba. Tun cikin watan Afrilu ne dai Burundi take fuskantar tashi-tashin hankula bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ayyana shirin tazarce.
A halin da ake ciki kuma hukumomi a Ethiopia wato Habasha sun ce an kashe mutane 5 a wata zanga-zanga nuna rashin amincewa da rashin wato shirin gwamnati na maida wasu gonaki kusa da babban birnin kasar a zaman wani yanki na kasuwanci. Ministan yaɗa labarai Getachew Reda ya faɗa jiya Litinin cewa sai ta yiwu adadin waɗanda suka halaka ya haura. Magoya bayan 'yan hamayya suka ce an kashe fiye da mutane 30 a tsawon mako uku da aka kwashe ana zanga-zanga a yankin da ake kira Oromia da ke kusa da Addis Ababa babban birnin ƙasar. Masu zanga-zangar 'yan ƙabilar Oromo ne waɗanda suka ce shirin gwamnatin ƙasar idan aka aiwatar zai kai ga rasa 'yancinsu da danniya 'yan ƙabilar waɗanda suke da zama a bayan garin Addis Ababa. Amma gwamnatin ƙasar ta kare matakin da take shirin ɗauka da cewa juya gonakin a gina masana'antu zai kawo wa yankin 'yan kasuwa wanda hakan zai sa mutanen su amfana. 'Yan hamayya suka ce masu zanga-zanga galibi ɗalibai ne da manoma. Ita kuma gwamnati ta ce mutanen 'yan gani kashenin ƙabilar Oromo ne da kuma wasu 'yan banga da ke ɗauke da makamai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Ya ƙara da cewa ƙungiyar tana ƙara samun koma baya kuma shugabanninta ba su da sauran wurin ɓuya. Saƙonmu gare su mai sauƙi ne, kai ne na gaba, in ji Mr. Obama a cikin wata sanarwa mai kakkausar lafazi da yi a helikwatar ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon bayan da ya gana da majalisar tsaro kan matakai na baya-bayan nan da ake ɗauka kan ƙungiyar ta ISIS. Shugaba Obama ya yi kokarin ya sake tabbatarwa Amurkawa kan matakan da gwamnatinsa take dauka, ba mummunan harin da mata da mijinta suka kai garin San Bernardino a jihar California a farkon watan nan, bayan da suka zama masu koyi da ISIS da kuma mummunan hari da masu tsauraran ra'ayi suka kai kan birnin Paris cikin watan Nuwamba. Amurka, inji Mr. Obama, za ta ci gaba da yin jagoranci ga sauran kasashen duniya yunkurin ganin bayan kungiyar ISIS, mataki da shugaban Amurka ya ce yana ci gaba sosai kuma cikin hanzari. Bugu da ƙari, inji Mr. Obama, Amurka za ta ci gaba da aiki na kassar hanyoyi da kungiyar take bi na jawo hankalin mutane su shiga sahunta da kafofin samun kuɗaɗenta da kuma farfaganda da take yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, kungiyar hada kan kasashen Turai EU ta fara gudanar da shawarwari da kasar Serbia, kuma ta ci gaba da shawarwari da Turkiya, wadda ta cije na tsawon lokaci, matakin da daga ƙarshe zai kai ga shigar kasashen biyu kungiyar mai kasashe 28 a halin yanzu. Wakilan kungiyar EU sun bude shawarwarin ne jiya Litinin kan matakai biyu cikin 32 na shawarwari da Serbia da za su mai da hankali kan iko da tafiyar da harkokin kuɗi da kuma cikakken bayani kan yunkurin kasar na dawo da hudar diplomasiya da kasar Kosovo. A gefe guda kuma, wakilan kungiyar EU a Brussels sun farfado da batun neman shiga kungiyar da kasar Turkiya take nema bayan fiye da shekara guda tun bayan da shugaban kungiyar tarayyar Turan Jean-Claude Juncker ya ce akwai bukatar kungiyar ta sake nazarin yunkurinta na neman fadadawa. Ba a jin akwai ɗaya daga cikin kasashen nan biyu da za ta iya kammala sharuɗan shiga kungiyar cikin wani lokaci a nan kusa.
Yau Talata ne mutane tara masu neman jam'iyyar Republican ta nan Amurka ta tsaida su takarar shugabancin Amurkan a zaɓe mai zuwa za su hallara birnin Las Vegas jihar Nevada domin karawa a karo na biyar. A daidai lokacin da ƙuri'un neman jin ra'ayin jama'a suke nuna cewa batun ta'addanci yana cikin batutuwa da Amurkawa suka fi damuwa da su, yayin da ƙuri'ar take nuna goyon baya ga ɗan kasuwan nan ta fuskar gidaje Donald Trump da Senator Ted Cruz suke kan gaba. Sakamakon kuri'ar neman jin ra'ayin jama'an suna nuni da cewa Trump ne kan gaba a duk fadin kasar tsakanin magoya bayan jam'iyyar ta Republican, amma Ted Cruz yana samun goyon baya musamman a jihar Iowa, inda jihar ce za a fara zaben fidda dan takara ranar 1 ga watan Fabrairu mai zuwa.
A birnin Baltimore da ke jihar Maryland da bashi da nisa daga nan Washington DC, masu taya alkali yanke hukunci sun fara sauraron shari'ar da ake wa wani dan sanda da ake tuhuma kan mutuwar wani bakar fata Freddie Gray, wanda rauni da ya samu a gadon bayansa a lokacin yana cikin motar 'yan sanda cikin watan Afrilun baya da suka kama shi ya kai ga mutuwarsa. Dan sanda William Porter, wanda shi ma bakar fata ne, shi ne na farko da aka gurfanar cikin 'yan sanda shida da za su fuskanci shari'a kan mutuwar Gray. Masu gabatar da kara suna zargin Porter da sauran 'yan sandan da kasa taimakawa Freddie Gray, wanda ya ji mummunan rauni a gadon bayansa a lokacin yana cikin motar 'yan sanda. Hukumomi sun kira motar a zaman akwatin mutuwa da tayoyi. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta musulmi da ake kira Muslim Rights Concern a turance ta yi kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da ta gudanar da bincike kan kisan da ake zargin sojojin Najeriya sun yi a kan 'yan shiya a garin Zare da ke jihar Kaduna. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoto daga Lagos, inda nan ne headquarter kungiyar.
A sanarwar da kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta musulmai mai suna Muslim Rights Concern ta fitar, mai dauke da sanya hannun shugabanta Professor Ishaq Akintola, ta ce akwai bukatar tunatarwa rundunar sojin Najeriya cewa a nan mulkin farar hula muke, kuma inda kowa ke da 'yancin gudanar da harkokinsa ba tare da tsangwama ba. Ya ce da farko dai muna mulki ne na farar hula ko demokradiyya, ba mulkin soja ba, don haka ya kamata a girmama dokan ƙasa na kare haƙƙin bil'adama. Amma abinda muke gani yanzu ta bangaren soji, akwai alamu na taka doka na farma fararen hula da ba sa ɗauke da makamai. Amma kuma Profesa, sojoji sun ce su ne suka fara kai musu hari, su kuma suka ɗau fansa, ko me za ka ce a nan? Idan suka ce suna haddasa tsaiko ga masu amfani da hanyoyi, zan yarda. kamar da duk wasu masu tattaki ko kuma taruka na addini ke yi, amma a ce su ne suka fara kaiwa sojoji hari har ma da neman kashe shugaban sojin ƙasa. Wannan abin dariya ne wanda ba zan amince da shi ba. To ko menene kuke son ganin an yi a yanzu? Muna son ganin an gudanar da bincike, muna son majalisar tarayya na dattijai da wakilai su umarci kwamitocinsu na soji da na tsaro su gudanar da bincike akan wannan aika-aika na kisan gilla, domin ba 'yan shi'a ne kaɗai ke rufe hanya ba. Idan suna ibada, ka zo nan hanyar Lagos zuwa Ibadan. Idan cocin rudin na nasu, sai ka shafe awanni ko kwanaki akan hanya domin sun kare hanya, amma ban taɓa jin sojoji sun hana su ba. Kanar Usman Kuka Sheka shi ne mukaddashin kakakin rundunar sojin Najeriya, ya ce rundunar sojin ita ma ta kai koke ga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Najeriya game da abin da ya faru.
An gani ba kuma zancen wani martani bai taso ba, ba dan komai ba. Shekaran jiya da jiya mun fitar da sanarwa GOC na wanda ya addressing press conference, so babu wani bayani. Kuma kamar yadda ka sani, rundunar soja ta kai koke ga hukumar haƙƙi na bil'adama. Wani abu ne yana hannun hukuma, sai a jira a ga yadda hukuma za ta.
Babban Yajifin Buya Amurka daga Lagos, Najeriya.
To har yanzu dai muna kan batun rikicin na 'yan shi'a ne da sojojin Najeriya, inda majalisar koli da ke kula da harkokin addinin Islamu a Najeriya ta nuna alhininta game da rikicin da ya barke a garin Nazariya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja, babban birnin Najeriya.
The Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs is deeply worried about the development in Zaria.
Majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ta damu kuma tana bakin cikin abin da ya faru a Zaria. Tuni mun aike da wata tawaga mai karfin gaske zuwa birnin Nazaria don binciko mana ainihin gaskiyar abin da ya faru. Majalisar ta kuma nemi bangarorin biyu da akai hankali nesa.
On the two sides.
Shin me majalisar koli ta Islamu a Najeriya ke son ayi a halin yanzu?
The right thing to do is for an open, transparent judicial commission of inquiry to be set up.
Abin da ya kamata ayi shine a kafa wata hukumar bincike da za ta yi aiki ba rufa-rufa cikin gaskiya da adalci don gano gaskiyar abin da ya faru. Duk wanda aka samu da laifi to lalle ya fuskanci hukunci.
The appropriate sanction should be applied.
Farfesa Ishaq Oloyede Alam Yakub Yahaya shine wanda a halin yanzu ke jagorancin harkokin 'yan shi'a a Najeriya, kuma na tambaye shi ya zuwa yanzu mutane nawa ne suka tabbatar da su riga mu gidan gaskiya.
Gaskiya magana ɗaruruwa ne, don ba su kai dubu ba kaɗan za su kasa, maza da mata. Akwai mata sama da 80 ko kuma maza wajen 200 wajen kusan 6-7.
Wani hali ake ciki a nan Zaria?
To har yanzu dai ta kanta Husainiyar ba ta tsira ba, suna nan suna sa ido a kanta. Kusan da wani wanda yake cikin Husainiya din ya yi man test, mun yi magana da shi a cewa suna cikin Husainiya kuma an zagaye su kasa yadda za su fita. Amma kuma wajejin gidansu malam shi ma dai yana nan da an tsaro, suna damuwar mutane.
A cewar Air Commander Ahmad Tijjani Babagamawa mai murabus, bai kamata mutane su dinga daukar doka a hannunsu ba.
Bai kamata mutane su dinga daukan doka a hannunsu ba. A tar hanya ko da ma talakawa ne ko sauran mutane, ba shugabanni na tsaro a tare su ba. Abin da zai baka mamaki shine shugaban sojojin Najeriya Lieutenant General Burake rike mutumin nan bawan Allah na ya kai na awa guda ana ta roƙon waɗannan mutane akan cewa su yi hakuri su ba da hanyar su shi.
Dr. Bawa Abdullahi Wase ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Ya zama dole tilasta shi shugaban ƙasa ya kafa judicial board of inquiry su bincika su samo wane ne yake da laifi a cikin wannan abun.
Duk ƙoƙarin da nayi don jin ta bakin headquarters sojan Najeriya abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan lagaida Hassan Maina Kaina.
Ciwo wanda ya addabi kasashe kamar Guinea Conakry, Liberia da Sierra Leone wanda ake kira Ebola. Yaran da ya shahayau an waye garin waɗansu yara da ma abun ya shahe su akan ma Allah ya ba su lahiya sun warke. To waɗannan sai an ka ware su mutane suna nuna musu bambanci. To muna son mu ga cewa wani irin matakai kamata mu a ce a ganin mu na kungiyoyi masu kare haƙƙin yara mun ka dauki matakai na jan hankalin gwamnatocinmu kuma na ganin cewa mun kare su.
To wannan sako ne dangane da batun cutar Ebola. Yanzu karfe 12 ne na dare da minti kusan 16 a nan birnin Washington DC. Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Shabaki ka tambaye shi in ba daina da mutuwar zuciya ba. A karamar hukumar Sokoton karfe da aka je campaign, ya ganya ya danna wajen da ya ma ya ci aiki ba. Waye ya ma aiki, ya yi ma PDP aiki. Ya ya danna ya ci mazaɓansa.
Wannan ba hujja ba ne.
In da ce duk nan kusoshin APC sun yi abin da ya yi, APC za ta ji zaɓe da har zai zo ya ce shi ya ba shi gwamna.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa mu duka a wani sabon shirye na tsakan mai wuya. Sabon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya ce ko da yake ya gode wa Allah da ya lashe zaben da aka yi na gwamna, bai ji dadin abin da ya biyo baya ba.
Yanzu nan gaskiya ba zan ce na ji dadi ba saboda kasu na daya kandida mu da Prince Abubakar Audu shi ya rusu kafin aka dauke ni. Wato muna fatan ya huta lafiya. Na ɗaya kenan, na biyu ba zan ce na ji dadi ba saboda rasuwan Prince Abubakar Audu. To amma dole ne a ci gaba da abin da aka fara, kuma na yi mani ga Allah cewa a matsayin gwamna zan yi adalci a jihar Kogi State insha Allah.
Sabon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello kenan. To amma yaya su ƴan Kogin suke ganin wannan rigimar da ta kaure a sakamakon wannan zaben?
Ni ne Ahmad Alhaji Mubarak, Alhaji Ahmad Mubarak daga nan Lakwaja.
Ya kaji gashi an zabi sabon gwamna, ya kuka ji?
Eh to ba inda za a yi dai, jama'a dai suna nan suna ta murna musamman ma kabilar shi wannan wanda aka zaba din. To kuma mu dai kan mun yadda da abin da Allah ya zo da shi kabilar Ibra, kuma mun yadda da abin da Allah ya aiwatar mana. Dole ne da abin da Allah ya zo bayan da zamu yi, dole mu ansa mu tafiyar da lamarinmu yadda Allah ya so mana, kuma muna fatan Allah ya rataya shi riko.
Sirajo Yusuf Abdullahi Lakwaja, tsohon shugaban karamar hukuma na Lakwaja local government. Mu a sanmu da kuma yadda ka'ida da mutunci ya tare da shi ne a baiwa abokin tafiyar shi marigayi Prince Abubakar Audu dalili, ko shine ainihin James Abiodun Faliki. Domin constitution ta riga ta bada gibi guda biyu, ana iya yana iya rike wannan kujerar ta marigayi idan har an rantsar da su.
Kuma ita jam'iyyar ku ta APC ta duba wani abu ne wanda take ganin yayi daidai da shari'a?
To ai ita jam'iyyar APC ba ta ainihin consultant waɗanda suke grassroots wanda suke tayar da talakawa ba. Wannan zabi da aka yi national ta yi nata, abinda kuma Kogi State za su fuskanta nan sai kuma Allah.
Haka ne. To ya kamata gane cewa rigimar nan fa kashi biyu ce. Akwai ta cikin gida tsakanin 'yan jam'iyyar APC da ke goyon bayan shi Yahaya Bello, akwai kuma masu ba da rufa baya ga shi James Abiodun Faliki. Sannan akwai kuma rigima ta biyu da ke tsakanin 'yan APC ɗin da kuma 'yan PDP wanda suke tare da gwamnan da ake nema a ɓangwale shi daga kan kare gashi ta yanzu, wato gwamnan Idris Wada. Mu mun zaɓi mu bi ta zoma cikin gida ta APC ce shi ya samu ka gayyato wani rabin shi a ban Shu'aibu, tsohon shugaban hukumar ƙaramar hukumar mulki ta Kotun Ƙarfe a can jihar ta Kogi, wanda kuma yake goyon bayan sabon gwamnan da aka zaɓa Yahaya Bello. Muka haɗa shi da Muhammad Bashir Abdullahi da ke tare da Falaki. Shi Bashir tsohon sakataren watsa labarai ne ga marigayi Abubakar Audu, wanda kuma shi Bashir ɗin muka tambaye shi ya share mana fage da amsa mana wannan tambayar. Shin koma da James Abiodun Faliki a majalisar wakilai a makon jiya yana nufin rigimar nan ta ƙare kenan?
Eh, na fa ta ƙare. Lokacin da ba yake neman takarar duk da aka yana majalisar wakilai, so wannan ba ta ƙare ba, kawai ya je break ne, kuma da an yi dadda zaɓe dole ya koma inda yake. Wannan ina ai da sauran rana aka ba.
To
ba ta ƙare ba fa, don har yanzu muna kotu.
To yawa, imai magana zuwa kotu ɗin nan, me kuke nema a kotu yanzu?
abin da muke nema a kotu da abu ne kawai bai wuce uku ba. Na farko zaben da aka yi na November 24th, APC ta ci kuri har da tazaran 41,000. Kuma ticket ne tsakanin shi Faleke da marigayi Prince Abubakar Audu. Kuma kamun ma a yi zaben nan, tare suka je gaba ɗaya ƙananan hukumomi da ke jihar Kogi guda 21, tare suka je da Audu suka je neman zaɓe. To bayan an gama zaben nan, Allah ya zo ma shi marigayi Prince Abubakar Audu rasuwa, ba gama idaye komai da komai, shi ne aine suka zo suka rusar da abu wai supplementary.
To amma ai Alhaji Bashir, ina zuwa gare ka Mallam Sha'ban Riqayat kuna. Amma Alhaji Bashir, babu wata shakka game da cewa jam'iyyar ku ta ci zabe. Abinda rikici yake akai shine abin da ya faru kafin marigayi ya rasu shi Abubakar Audu da kuma bayan da ya rasu din nan. Kuna cewa lalle sai a baiwa shi Falake wannan kujera ta gwamna, ko?
Haka ne, dan shi ya cancanta a baiwa.
To
saboda suna ticket din APC nashi ne tare da shi marigayi Prince Abubakar Audu.
To ina zuwa Mallam Bashir, za mu dinga yi muna yi a takaitawa don muna da abubuwa da yawa da za mu tabbata. Honorable Sha'ban Ohino, kana jin Mallam Bashir da abin da yake faɗa, ku me yasa kuke jayayya da wannan al'amari ne da matsayinsu?
Ai, wannan magana ba maganan jayayya ba ne. Maganan da ake yi shi ne cewa duk abin da za a yi abin da yake yana daidai da maganan law. Ba wai mutum ya tashi yau, ba wanda bai sani ba cewa Falake da Audu ba su yi wahalan fati ba. Amma yanzu mu zauna an yi wahalan fati, mu zauna ranan bayan da aka ba Falake bai yi primaries ba, a zo a bashi wani ya zo ya kwace, a ba PDP su zo su kwace da rana ɗaya. Ai, wannan abun da mu muke muna tsoron yadda za mu zo mu yi wahala a ba wanda yake ba nashi ma ba sam.
To amma Mallam Sha'ban, ka san shi wannan dan takarar naku shi Yahaya Bello yana da matsala. Mutane na cewa kafin Abubakar Audu ya rasu, lokacin da shi Abubakar Audu ya tsaya, shi Yahaya Bello kamar ya yi ta kokarin kada a zabi shi Abubakar Audu, suna ganin kamar ya yi wa NPDP yaki fiye da APC din nan. Shi yasa kike ganin kamar bai cancanta da a bashi wannan kujera ba? Me za ku ce kan wannan?
Ba gaskiya ba ne. Wannan dantalikin nan, ranar da aka yi primaries, August 29 har zuwa 30th, in gaya maka kowane aspirant sun bari field. Shi Yahaya Fear Plus, shi kaɗai ya rage da marigayi. Kuma shi kaɗai ya ce ya yi congratulating da shi, da zuciya ɗaya ya yi mishi congratulations. Bayan da ya wannan suka tashi, abun da muka yi muka gada a state dinmu, lokacin da Ibro ya zo, tabbas da ya zo ya samu nasara, ya ba wanda ya samu second opportunity ya je ya kawo mishi deputy, sun da shi Eti Ahmed Muslimi ne, ba za a yi Muslim ticket ba. Bayan haka shi wanda ke kai yanzu shi Excellency Wada, da yake da yi primaries da dantalikin nan na Lokoja, shi ma da ya second ya ce mishi ya kawo deputy. Shi yasa ka gani a wani yana deputy yanzu.
To ina zuwa Mallam Sha'ban, ina zuwa, bari in takaita maka. Mallam Bashir, naji kana subhanallahi, ba kai dada abin da yake faɗa ba, ko?
Ai, tambayar da kai masa bai bada ansa ba. Tambayar da kai masa shine, shi Yaya Bello din lokacin da ake yawon neman zaɓe, ya bi su yawo, shi ma Sha'ban ka tambaye shi in ba dai yana da mutuwar zuciya ba. A ƙaramar hukumarsa Kwaton Karfe da aka je campaign, da APC sai je campaign, ya ga Yaya Bello wajen, ko ya gaya mana wani ƙaramar hukuma ne Yaya Bello ya bi APC zuwa neman zaɓe?
To ba na nan gaya mata
ta nan zaɓe.
Kai karin magana a kai cewa akwai sauran rina ta ba. Kai yanzu, idan mutum, ai ba ni abu babu reason. Ai, abun da ya sa shi bai zo ba, bai ce ya je campaign ba. Amma abun da nake gaya maka, ina baka bayani abun da ya sa ka ga wannan abun ya faru. Ya kamata ne a doke shi.
Bayani ka da cimma ruwa ba. Lokacin tambayar ka aka yi, ina ne Yaya Bello ya bi APC zuwa zabe?
A'a, bai batan bayan da ya yi ma
wani ne bi, ina ne ya bi APC zuwa zabe?
Gan da cewa ya yi da bai yi ma
duniya
gaba. Bai ma APC aiki ba. Sai na ce me?
Bai ma APC aiki ba. Waye ma aiki, ya yi ma PDP aiki. Saboda ranar zabe ma har da poster din PDP ya sa a katangun gidansa. Poster din PDP na wada.
Allah ne, ba da wannan labari. Abin da ni nake so ga
magana, ka saurara magana muke kuma duk duniya na jin mu. Saboda poster din PDP ranar da aka yi zaben nan, poster din PDP saboda gidan Siyaye Bello na kusa da gidan gwamnati, yamman nan poster din PDP a katangun gidansa, ina poster din APC. Kuma bara tambaye ka guda tsakaninka da Allah, saboda yau da gobe Allah ne sani. Kuma ina so mu dinga tsoron Allah, kuma mu dinga sanin ran da zamu koma gare shi. Ranan da aka yi zabe, Yaya Bello ya ci mazabansa, ya ci karamin hukumarsa. PDP ne ya ci mazabansa.
Wannan ba hujja ba ne. Bari in ga maka,
hujja ne saboda
ina ba shi na Federal Republic of Nigeria.
Ina ba shi bayani ne, kuma ina ba ka.
Wannan ba hujja ba ne, in kana so kai magana. Ke kawo magana da
shi. Yaya Bello ya yi wa APC aiki. Ya ma PDP aiki kai, ba APC ba. Kawai mutum kawai ba. To, bara tambaye ka guda, abin da Yaya Bello ya yi, inda ce duk membran kusoshin APC sun yi abin da ya yi, APC za ta ji zabe da har zai zo ya ce shi a ba shi gwamna?
Ka gaya ma mutum ɗaya da yake ina APC. Ka gaya ma mutum ɗaya da yake ina APC da ka ce ya ce ma Yaya Pierre Plus ya ce mishi ya je ya voti wani party. Ka ji tsoron Allah da magana da kake yi.
Anan Shaban, bari in tambaye ka. Anan Shaban, ina zuwa, akwai magana da kai dazu kace kuna aiki da abin da doka ta ce. Me doka ta ce ne game da idan wannan irin al'amari ya faru? To, a gaishe ku. To, bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana, wato mu dawo mu ji tanadin da doka ta yi game da irin wannan al'amari, kuma ko bayan shi ma za mu so mu ji tasirin addini idan akwai shi a zaben nan na kogi. Sannan kuma akwai wata kama ko alaka tsakanin wannan abin da ya faru a kogi da abin da ya taba faru a jihar Adamawa? Bari mu gode wa su bakin namu ne, Muhammad Bashir Abdullahi da Sha'ban Ohinoyi Shu'aibu da ko musamman wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari da ya je can jihar ta kogi ya shirya mana wannan tattaunawa ko mahara da muka hada muku muka kawo muku. A madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sokoto a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC.
Kama ga shika Aliyu Mustafa Sokoto, yanzu ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labarai a takeice.
A kasar Burundi an fara sharar wasu manyan hafsoshin sojin kasar da na yan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a wani yunkurin jin mulkin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza da aka soyi cikin watan Mayun bana. A Ethiopia kuma hukumomin kasar sun ce an kashe mutane biyar a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na maida wasu gonaki kusa da babban birnin kasar a zaman wani yanki na kasuwanci. Ministan yada labarai Getachew Reda ya faɗa jiya Litinin cewa sai ta yi adadin waɗanda suka halaka ya haura. Magoya bayan ƴan hamayya suka ce an kashe fiye da mutum 30 a tsawon makonni uku da aka yi ana zanga-zanga. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Litinin cewa yana da ƙwarin gwiwar rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Ya ƙara da cewa ƙungiyar tana ƙara samun koma baya, kuma shugabanninta ba su da sauran wurin ɓuya.
To, madallah masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji batun shari'ar Samba da Suki. Kafin nan bari mu taya Malam Manir Dan Ali, babban editan kamfanin Media Trust, wannan naɗa shi da aka yi a matsayin sabon shugaban kamfanin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da Chibahiro Diodine, sai injinanmu Darrell Smith, Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.